الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren biyu ga watan dhulhijja hijrar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na da shekara 1435 daidai da 26 ga watan September shekara ta 2014 wannan shine kaset na 29 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun hikbatun min at-tarikh wallafan Dr. Uthman ibn Muhammad al-Khamis Allah madauki sarki ya saka mishi alkhairi wannan littafi ne dake kokarin tantance bayanai da tsaba tsaba daga tsakuwa dangane da rigingimun da suka faru a farkon musulunci wato tun daga bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa shekara ta 61 bayan hijira shekarar aka kashe sayyidina Hussein dan Ali Allah ya kara masa yarda wannan malami na kokarin tantance mana menene gaskiyar abin da ya faru da raba tsaba daga tsakuwa dangane da waɗannan rigingimun na siyasa waɗanda suka raba kan mutanen da a yanzu ake cewa musulmai idan jama'a sauraro basu manta ba mun kwana ne a daidai inda ainihin wato malam yake mana bayanai dangane da mas'ala ta khalifatu sayyidina Uthman dan Affan mun ji karatuka dangane da muhimman mashari' wato projects ayyuka waɗanda ya gabatar a wannan zamani nashi na khalifanci amma a ranar sai muka ce yan Allah ya kai mu a yau zani kokari mu dan takaita bayanai kafin mu koma kan karatun mu dangane da abin da ya shafi wata ibada dake kusantowa nan gaba kadan ita ce ibada ta ainihin layya kamar yadda aka sani kuma muka ambata yanzu a kwanan wata yanzu mun shiga dare na biyu na ainihin watan Dhulhijja watan layya watan babbar sallah watan aikin haji daya daga cikin watanni masu alfarma a musulunci wanda hakan na nufin akwai ibadoji da suke fuskantar al'umman musulmai a waɗannan kwanaki tun daga kasancewa waɗannan kwanaki guda 10 suna daga cikin kwanaki mafiya falala a cikin musulunci dangane da aikata ayyukan alkhairi da ayyuka na neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki da neman ainihin wato tuba daga zunubai da taimakawa ƴan uwa da biyayya iyaye da sauran ayyuka na neman qurba sannan kuma da aiki na watan aikin haji wanda zai fara tun daga ranar 8 ga wata ga mutanen da suka samu halin kasancewa a waɗannan wurare na harami 8 ga wata a fita Mina ranar Tarwiya 9 ga wata a dawo ainihin wato Arafa a yi tsayuwa sannan a wuce a kwana a Muzdalifa a koma Mina a wuce Makka a je a yi tawafi da a zo a yanka da makamantansu da kuma zaman Mina ayyamut tashrik mu kuma waɗanda muke nan kasashen da ba harami ba muna da samu ibadar ita ce ainihin wato ibadar sallan layya wacce take farawa a ranar 10 ga wata har zuwa ranar 13 ga wata za mu takaita bayani sosai game da ita insha Allah kuma za mu bada muhimmanci dangane da ita layya din musamman kamar ita ce ibada mafi muhimmanci da ake yi a waɗannan kwanaki a takaitan takaitawa asalin layya yana komawa ne ga tarihin abin da ya faru na al'amarin watin mafarki da sayyidina watin Ibrahim alayhi salam yayi da mafarkin cewa yana yanka din shi kamar yadda Allah ya bada labari amma kafin mu takaita wannan kisa ina so mu san cewa galibin abin da muke ji jama'a a gari dangane da wannan kisoshin tatsuniya ce haka mu takaita kai akan abin da Qur'ani ya tabbatar zaka ji labarai iri-iri musamman ka je kauyuka ko gun masu wa'azin tirmi waɗanda ba su san da ake tata ilimi da labarai ba zaka ji duk abin da zaka ji malaman musulunci tun da daɗewa sai wannan maganganu al-Imam Ibn al-Arabi shi ya fara wannan magana cewa babu wani hadisi da ya inganta game da falalan layya haka ya faɗa duk malaman suka bi bayan shi sai Ibn Hajar sai Ibn al-Mulaqqin sai al-Imam Zaylai da sai wannan maganganu cewa babu hadisi ko ɗaya da ya inganta game da falala ba wai game da shari'ar layya ba falala cewa in mutum yayi layya ranar kiyama zai rike bindin ragon ya haura da shi sirabi ai ana jin wannan ko kowane gashi lada ɗari duk jinin da ya daga ƙasa lada ɗari in za ku yi layya ku samu raguna wanda suke masu kyau saboda waɗannan raguna su ne tawaggar da za a raka ku a aljanna kamar ya rakiya amarya wasu ne rake amarya ka zo aljanna misali in kai amarya ce misali amarya ba na raka ta da mutunci da ƴan mata da waye bare sun ci gayu to ya ragunan za su shiga cikin tawaga ƴan rakiya duk wannan rikin ba su inganta ba ina ba ta mun fahimci wannan za ka game da kissa za ka ga malamai suna kawo labarai irin cewa ya mafarki so uku ya gan shi rana na farko sai ya tsaya yana tunani wai ai yarwi kissata wanda ake cewa na tarwiya ran tara ga wata kuma sai ya je ya tsaya a Arafa da tunanin me ya kamata yi sai yake ci mishi kofa Arafa ranan goma ga wata kuma sai ga wai fa azama ala naharihi wasu fasu miya yawman nahar duk wannan hadisin ba su inganta ba suna nan burjik sun fi guda 100 akwai wani malami ya tattara su wajen guda 130 hadisan falalallayya wanda ba su inganta ba ga baki dan su Allah ya sa mu dace a takaitan takaitawa kisa tana komawa ne ga labarin da Allah ya bada labari a cikin suratul safati wanda Allah yake fadan cewa subhanallahi wa inna min shi'ati la ibrahim ko wa inna min shi'ati la ibrahim idza rabbahu biqalbin salim id qala li abihi wa qaumihi madha ta'budu qalu a'ifkan dunallahi alihatan a'ifkan alihatan dunallahi turidun na'am fama zannukum bi rabbil alamin fanazara nazratan fi an-nujumi faqala inni saqim فتولوا عنه مدبرين فراغ الى الهتهم فقال الا تاكلون هكذا ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فاقبلوا اليه يزفون قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في السواء في الجحيم فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين وقال سورغان da yake wa qala inni rahibun ila rabbi sayadi daga nan kisa tafala rabbi habli min as-salihin fabashsharnahu bi gulamin halim falamma balagha ma husaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni aqtuluka fandur ma zatara arbawka ko fandur ma zatara qala ya abati if'al ma tu'mar فتدري إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نزل المتصدقين هو موسرين أنا دي تارك تايروني جماعة وكتنبني يا أمان يا وعكا الله دي سامو داتي كما تقع على المبينة سناتينا فيتي إن هذا هو هكذا لهو البلاء المبين فيكم يتي بني وفديناه بالذبح عظيم وتركنا عليه في الآخر سلام على إبراهيم شنك عشان كسا طبعا أننا عارين جماعة بأي تفسيري ربيبا وده كده تفسيري يكوما رجل مالا جعفر محمود عارف الله فيك أي شيء فوق ذلك ده كده تفسير قرطبي كويبون كثير فيك ذكر عتندك توشي هو amma wannan shine asalin tarihin da ya zama cewa annabi Ibrahim yayi mafarki na yanka dan shi dan da kuma sai da ya ta'addu'a bayan ya rabu da mutanen shi sun yi kafirci ya hana su sinki an yi ta tabbatar da aka yi sun nemi su kona shi Allah ya tsiratar da shi shikenan sai ya kauraye musu shine wa qala inni zahibun ila rabbi sayadi sai ya kauraye musu shi kadai shine inna ibrahima kana ummatan shi kadai al'ummati ya bar su ya rabu da kowa daga shi sai matan shi sai Allah ya mishi alƙawari cewa da ya adda ya ce rabbi habli min as-salihin sai Allah ya bashi ci mishi bishara bi gulamin halim da wani yaro mai hakuri mai dauriya malaman tafsiri suka ce dauriya shine saboda a ce babanka ce zai yanka ka kace ba babu komai if al ma tu'mar ka aikata abinda Allah ya umurce ka zaka same ni mai kanka hakuri kaddara ya babanka ce kawai ya mafarki an ce yanka ka to ko na bayanka ka bai ce zai sai da kai alaka cewa babban mamarkin nan ga sai aljanna suka taba ka kafin asaba ka ba garin wallahi shikenan shi sai ya ce if al matumar saboda mafarki annaba kuma wahayi ne ko yace ka yi hakuri kai abinda Allah ya umarce ka babu komai shikenan suka hakura dukan su suka mika wuya ga wannan hukunci na Allah ya daura yaron ya kwantar da shi ya juya baya kallon yaron ma saboda tausayi gashi yana kaunar yaron kiniya yanka shi shine Allah ya ainihin wato fanshe shi Allah ya kira shi cewa ka gaggata mafarkin da muka nuna maka abinda ma yake suke na tabbatar da imanin ka to ka gaggata ka gama iyana ka amma ga wani abin yanka mai girma, ko da ke malamai sun ce azim anan ba mai girma ba, mai daraja, mun fanshi yaron da shi, fa fadainahu bi dhilhin azim. To an gama wannan ko sai Allah ya ce kuma sai muka bar abin ya zama addini ga dinna bayanka, wa tarakna alayhi fil akhirin. To dole su bayan duk masu bin addinin musulunci sai suka zama wannan ibada suke, wannan shine asalin tarihi. Akwai maganganu da dama da malamai suka yi game da wannan dawa wannan ayoyi, misali dangane da waye wannan yaron. Na san ya shahara a gun mutane kawai Isma'il ne, amma akwai sabani mai yawa, cincirin da sabani game da tabbatar da waye. Sahabbai, tabi'ai, atba'u tabi'in har zuwa malaman zamunna duka sun samu wannan sabani. Malamai da yawa cikin sahabbai suka ce Ishaqa ne, wasu suka ce Isma'il ne, haka a cikin tabi'ai, haka a cikin atba'u tabi'in. Malaman hadisi mafi yawa sun tafi akan cewa Isma'il ne, kamar yadda Al-Imamul Hakim an-Naisaburi ya ambata cewa mun tarar da malamanmu gaba daya da malaman da suka malaman mu katu suna cewa Isma'il ne, babu sabani akan haka. Amma ta hakikin mas'alar za a iya samun shi a cikin wasu gari, bari mu ishara saboda wato ɗalibai da kuma masu saurare cewa akwai mas'ala da aka yi tantance ta cewa tantance magana shine Isma'il ne, saboda ya tabbata a maka aka yi wannan abu. Isa ko bai taɓa zuwa maka ba, a Sham ya rayu gaba ɗayan shi, sannan kuma rayuwar ta taho ne cewa an baiwa annabi Ibrahim kyautar baiwa, ita ta haifi Isma'ilu. Sai abin da ke tasowa tsakanin mata na kishi ya taso tsakanin asalin ita uwar gidan da ita wannan baiwa, sai Allah ya umarce shi cewa ka ɗauke baiwar da ɗanta ka kai su wani wuri, biwadin ghairi dhi zar'in inda baitika al-muharram, ya kawo su wannan wuri na Safa da Marwa, ya juya ya tafi abin shi. Daga baya ya dawo, Allah ya bashi wannan umarnin. Shi ko Ishaqa ba a haife shi ba sai da annabi Ibrahim ya tsufa, da aka akai mishi bishara shi da uwar cewa za su haihu a lokacin da ba a tsammanin haihuwa, cewa ta riga ta tsufa yanzu ta haihu, kuma aka ce mata ba kuma za ki haihu. Ina ba ta mun fahimci wannan bambancin. Sannan Ishaqa an yi bishara da cewa bayan shi akwai Yaquba, ma'ana zai girma har ya haihu har dan shi ma ya zama annabi. Maganganu ne masu dama akan tantafin tafsir na Al-Imam Al-Hafiz Ibn Kathir da littafin ainihin wato tafsir na Al-Imam Ibn Abi Hatim da Al-Imam An-Nawawi a cikin sharhul Tahdhib Al-Asma'i wal Lughat da Ibn Abi Asim a cikin kitabu Zuhud da kuma Ibn Taymiyyah, yawan maganganu wanda suke rabe tsakanin tsaba da tsakuwa a littafai da dama, musamman a cikin Majmu'ul Fatawa mujallad na 4 da littafin Fatawal Misriya da kuma littafin shi mai suna الرد على المنطقيين ده على الامام الحافظ ابن القيم اذكر كتاب غاز المعاد هر الى يوم من هذه السنه لا ابن تيميه اكو ودان مغنغنو هكا كتاب ابن القيم غاز اللافان ام مصايد الشيطان ده كتاب العلامه السبكي الفتاوى كينان سي كتاب فتح الباري لا الامام الحافظ ابن حجر اذكر مجلد 12 دكا اكو ودان مغنغنو تنتنشي cewa ainihin wato abun ya tabbata cewa Isma'il. Haka al-imamu al-Faqihi a cikin akhbaru Makka da kuma al-imamu ainihin wato al-Tahawi a cikin al-Hashiyatu ala Maraqi Ibn al-Fallah. Wannan sa daga cikin masadir da zaka iya ganin bayani dangane da tantance cewa wannan mutum da aka nemi yankawa shine Isma'ilu, sabanin maganar Yahudawa da Kiristoci da wasu daga cikin musulmai da suke son su tabbatar da cewa Ishaqu ne, don su tabbatar da wannan falala ga addinan Yahudanci. Kuma Isa shine kakan addinin Yahudanci, wallahu ta'ala a'lam. Magana ta farko kenan game da waɗannan ayoyi. Magana ta biyu game da shin menene abin da aka yanka wa farina bi zibshin azim din nan. Ma malamai sun yi maganganu waɗanda ba su da tushe a cikin sunna, cewa wai wasu suka ce wai wani rago ne, ragon da wai Habila da Kabila din nan, kisa Habila da Kabila wanda ya ce zai yi qurba ko sai dan uwan fatuqbil min adima wa lam yataqabbal min al-akhir qala la aqtulannaka. To abinda yayi qurba din da shi wani rago ne, Allah ya aje shi a ta kiwon shi a cikin aljanna fiye da shekara 40, shine wai ya biya fansar bilin da yayi ma Isma'il da shi. Wannan kissa ce za ga malaman tafsiri suna kawo ta ba sa fadan asalin ta, kamar al-Imam al-Qurtubi ya kawo ta, Allah ya gafarta mishi, ba ta da asali Isra'iliyat. Wasu kuma suka ce an dai maganganu da dama, amma ya tabbata a tarihi cewa rago ne. To wannan ya kawo wata mas'ala, shin to a cikin layya wata dabba ta kufalala zamu zo faɗa anan gaba insha Allah to wannan shine asalin kissar tarihin layya daga nan kuma sai aka samu shari'ar musulunci wanda manzon Allah alaihi salatu wasallam ya koyar dama shari'a ce hanifiya wacce ke dori ce akan shari'ar Nabi Ibrahim shi Nabi Ibrahim wato wani mutum ne falala da dukkanin mutanen da suke addinan sama suke danganta kansa da shi yahudawa suna mishi wannan kurarin kristoci haka ballantana ko musulmai saboda kusan dukkanin annabawan da suka biyo bayan shi suna da salsala da zurriyarsa ina ba ta fahimci wannan da aka ce kowa na son danganta kanshi da shi kaman dan hodiyo ne a Najeriya zaka ji an shi a dinna ma wasu tsararru ko suna danganta kansa da dan hodiyo har suna saba makarantunsu suna wai hodiya yan kadiriya suna danganta kansa da dan hodiyo har zaka sa cewa wallahi za su kashe duk wanda ya taba shi balantana mu kuma halin suna da muke cewa shine uban yan izala saboda duk karatun shi na izala ne kaza bid'a ne kaza sunna ne wanda ya kaza kafiri ne wanda ya kaza mushriki ne dan hudurar da sai aka ka sun bugu da sukar akalin dan izala ne ina ga muku wannan da an san irin izalar shi wallahi sai an buja shi bayan su sama da Idris da su da su Abubakar Gumi da su malam wannan ne sunan shi Giro wallahi sai an buja shi da sani ha ya fi izala jama'a mutane da su kansa da bai shi dinin da bai zaka ji kaza kaza bid'i kaza إحياء السنة وإخماد البدع بيان البدع الشيطانية التي أرسل الناس في المدينة المحمدية قل منين كذا تير سني تكاد ما كان أكن سنة بدع شركة ما بدنتي بابن الدنيا كوا سجى أنا بدأ بيجي نو سأنا كمبت مسلمي تو أنهجو شيني أصلهم أبوهم نا دينو على نيجيريا راح لك تو كوانا دنقل تكان شديش wani shehi ne kawai kwana na yace baro shi dan hudiyo a kasar nan wani babbalata ne shehi amma duk malaman musuluncin kasar nan suna cewa da ruwansu da dan hudiyo to kwatan kwata haka a wannan tsukun da ake cewa Najeriya shine matsayin Annabi Ibrahim sai da haka a duniyar addinan sama jama'a kowa na danganta kanshi da shi da haka kaga manzo Allah sai sama dama dai jikan shi hayya da kwara da yace na sa mu dai na haifa mun da na sa mai sunan ubana Ibrahim sannan sai annabi yusufa da sai annabi musa da sai annabi yaquba din duka zuriyar sa ne haka duk shi kakan annabawa ne jama'a zuriya ce mai albarka ina fata mun fahimci wannan dan haka da musulunci yazo sai ya tabbatar da wannan addini ayoyin alqur'ani mai girma sun yi magana game da ainihin wato layya kamar yadda Allah yake fadan cewa fa salli li rabbika wanhar malamai sun fassara cewa wanhar anan yana nufin ai wato layya sannan kuma da fadin Allah madaukake sai yake cewa qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin nusuki anan suka ce ai zabhi yanka da ake yi dan Allah da kuma Allah yake fadan cewa wa likulli ummatin ja'alna mansakan li yadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min baymatil an'ami fa ilahukum ilahun wahid sutul hajj ko Allah yake kowace al'umma mun sanya mata wani abin yanka za ta dinga ambaton Allah wajen yankawa wato dan ya zama sun dayanta Allah kuma sun dauki addini daga Allah to shine Allah ya sharanta cewa duk ranar 10 ga wata dukkanin musulmai su yi yanka domin Allah domin nuna farin ciki da wannan ceto da Allah ya samarwa Isma'ilu dan za ga al'ada ana cewa wai da ba da haka wai da yanka mutane za a dinga yi ba wannan cikin karatu al'ada ce kawai babu inda aka ce wai da ba dan haka ba da shikenan kowa sai daki dan shi kawai yanka babu inda aka ce haka jama'a a karatu ne wata bagani ba a yaran leke leken amma zaka ji iyayen mu Hausawa Allah ya gafarta mu suna faɗa wannan a ce ai dole ne a yanka da ba za ka bada duk ku a yanka to da ba kawai zuba shi da ba baka shi ba da a yanka shi da ka bin shi ba da a yanka shi da haka haka har a koma can kusa da inda Ibrahim din shi Allah shi kyauta to da haka sai mu ce menene abinda ake yankawa din ana yanka raƙuma da shanu da kuma tumaki da awaki da haka in aka ce raƙumi namiji da mace saniya namiji ko mace sannan awaki kala hudu rago da tinkiya da kaduwa da bunsuru sune hudun duk wannan a larabci duka akuya sunan su alganam amma Hausa ne suke da bambanci to shi ya rage game da mas'alar me yafi falala shin raƙumi yafi falala ko rago ma'ana raƙumi ne suka fi falala da mu rigima tsakanin raƙuma ne da awaki rago kenan to specific malamai nan ma sun yi sabani ne yawa jama'a amma saboda kasan nan malikiya yake yi ba ruwan mu ba san wannan sabani ba ya kuma na zaman lafiya kuma yanzu ma za mu fara ne ko saboda darasi muke Allah ya sa mu yi takiki abin da yake daidai wasu suka ce abin da falala shine rago sai suka hujja da wani hadisi mai rauni cewa babu awai a wajen layya an fi san dadin nama a wajen aikin haji an fi san yawan nama da haka aikin haji sai a yanka manyan sarakuma da shanu amma kuma a layya sai a yanka rago saboda ya fi dadin nama to wannan hadisi nawa bai inganta ba bai da asali sam shi ma tatsuniya ce kun da gane mutane ƙarya suke ba su ga wannan hadisin mutanen mun sun je maka ma rago suke yanka idan mun taba san annaje ya je maka yanka rago ba za ga larawa da suna yankawa suna sokewa za ga wani ma ya zo da rakuma birjik ana ta sokewa amma mu ɗan Najeriya wallahi wani ma sai dai azumi mun zo na da mutane da dama wanda sai dai su azumin sa da kuɗi ba sai dai su soke kuɗaɗen tafiyayya amma saboda ruwa ba za su yankawa Allah rago na riyal 400 ba no ne riyal 400 kaman 25,000 ko 22,000 wanda ko an Najeriya ne ka san rago inda ba ka fi zuwa ne sai kai akalla haka ne kuma wani kujerar bakan nan ma fa kyautar ta aka bashi ko sadaka ko ta musabaka ce ko ta ciwa ce dai ba laysa min kaddihi wala min kaddi abi amma da haka yana jin bakin cikin ya yankawa Allah rago sai azumi bakwai a can uku kai ko ko sab'atin izara jatu tilka ajratun kamila wala la gumta inda ma suna yi don wannan wanda ya kamata shi ne wanda bai da hali wanda kai tafi daga nan dama guzurinka cikakke ne a ciki akwai wannan kudin shi sa wasu hukumar alazan da suke da kan gado sai su zari from the source sai a ce duka alhabai an cire min kudin hadaya in gara ba kai Allah ya yi so da an san an ba su akwai marwata to dan haka wannan hujjar ta farko kenan hujjar ta biyu cewa ai asalin abin da aka yi fidiyan da shi ga Isma'il din rago ne ai da haka yanna ya falala kenan hujja ta uku ko ta fada nan gaba ɗaya kwari shine shi ma manzo Allah a rawaita cewa rago yake yankawa alayya hadisin ingantacce yakin sai muslim ya yanka raguna guda biyu yace ɗaya ni da mutan gidana ɗaya kuma duk a cikin al'umma ta wanda bai samu ba sai ɗayan bangaren suka ce duk wannan maganganu ne kuke yi kawai na farko dai cewa wancan da aka yankawa Isma'il rago ne ko yace wannan shar'u man qablana ne yana zama shari'a gare mu ne kawai dan in an tabbata a shari'a mu sannan na biyu kuma cewa annabi ya yanka rago annabi ya dauki mafi sauki ne dai na al'umma sauki dan in yanka raƙumi to za a sha wahala ba kowa zai samu raƙumi ba raƙumi da dadi ne gare shi sai ka zo wani wajen 300 eh kamar zaka sai mota haka zaka ji kudin raƙumi inda bai zaka samu wannan wanda ya riga kwazuwa ta kama shi ko ibola sai kata kata da shi ba zaka ji dadi ne shi kawai ko rago in ka samu dan da duka ta danka ai ya ishe ga ko suka ce wai annabi ya bi sauki saboda kowa ya samu suka ba ko jima a cikin hadisi ya ce bare yanka waɗanda kwata kwata ba su iya wannan ba ai sauƙin kenan suka ƙara kawo cewa kuma a annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa wanda ya je sallar juma'a a awa ta farko fa ka annama qarraba badna kamar yayi sadaka da raƙumi sannan a awa ta biyu kamar sa a awa ta uku sannan aka kawo kan rago ya je sai suka ce wanda ya nuna cewa in za a yi sadaka da dabba to raƙumi ya falala suka ce kuma magana ta fi aiki ƙarfi a wajen kafa hujja suka yi tare maganganu irin nasu na malamai na ba ta mafi ciwon nan ragonin tabani ya da matsala abu ne sai na ce kawai muna dai faɗan shi ne saboda ku je ku karanta littafin jama'a nan fuqihu mutawalat kamar littafin ainihin al-bidayatu wan nihaya amin al-bidayatu musayyid wa nihayatu muqtasid da kuma littafin ainihin wato al-mughni na al-imamu ibn qudama al-maqdisi amma taqiqin magana shine gaskiya saboda Allah rago ya fi falala saboda mene saboda wancan magana umumi ne babu shakka nafsi ne wancan na sallar juma'a amma umumi ne magana ce mai fa'i shi kuma na aikin layya shi manzo Allah ya bada hukunci na musamman da haka yanzu yin sadaka da raƙumi ya fi falala in ba a layya ba ne saboda can da aka yi annabi Ibrahim ai shari'a ta tabbatar da shi wa shari'a ne a cikin musulunci sannan kuma aikace mun ga annabi rago din ya yanka da haka rago ya fi falala in kana da hali zaka iya yanka rago ma kowa a cikin mutanen gidanka har da jaririn da aka haifa kowa a ce ga ragon wani ga ragon wani ga kamar da yake fita da fuddakai yayi Anas dan Malik haka yake mutanen gidan shi kago sa mutanen gidan shi local government ce guda sun fi su 100 da wani abu dan yara sai ya dinga tambaya kai ya sunanka wace ce babarka kai ma dan nan gidan ne wajen aka ci mushi ayyanka nawa yake to dai an taba dafa 100 100 sun mutu sauran kuma sai an kira hukumar kiraya kina amma kowa dillai kowa sai an bashi ragon shi ko ya aka haifi yaro ko ta yasa eh wannan fa tunda kowa na mishi riga sallah ai ko ko ala ga mishi kudin makaranta Allah shi kyauta to wannan dangane da me ya kamata a yanka kenan sai kuma matsayin layya malaman musulunci suka ce sunna ce mai karfi ko kuma a ce wajibi ce da bai kamata mutumin da yake da hali ya bashi ba wanda da yake da hali ya bashi to yayi abin Allah wadai yayi abin tir yayi abin a kyare shi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda da yake da halin layya sai bai yi ba kar ya je masallacin Idin Ibn Azmi yake cewa daliman musulunci zai san ga wani musulmi wanda yake da hali kuma ba a da labarin yayi niyya ba a jiyar shi warago ba zai in ya ganshi ce yan agaji su zo da shi tambaye shi kai wane eh me yasa ba ka sai rago ba nake alaga ta mallan ina jira ne da an tashi in je ya ce to Allah ya soka yace me yasa ba ka sai rago ba yace gaskiya ban ne layya ne saboda da wata hidima a nan gaba ka sa akwai tabbata da nake so na aura sau irin dai wannan magarin namu na mutane ko sai ce to ku fita da shi a masallacin nan kai sallah a nan wajen Ibn Azmi yace in aka yi haka an yi sunna da annabi yace kar ya sake ga masallacin mu to in ko yazo ya halatta a kurai da haka ya kamata jama'a mu cire ruwan da muke da ta gaskiya mu yan bariki gaskiya galibi za ga mutane suna hidindimu a rayuwa amma suna wato ruwan yin wannan ibada ko kuma mutum zai yi sai je sai wai kafu zuru ragon 10011 ka ganshi din majina haka ko kuma ramamme kamar mai ciwon S wannan jama'a ba addini bane idan mutum a wane ne ya tashi sayan mota ko gida ko zai auri mata yake neman kafu zuru yace a bashi mata kafu zuru ko ya nemi cewa bari ya sai riga kafu zuru wai kada a ce ranan laye kai kai ma ka runguma lu kana kallon mutane kai da yayanka shine malan kafu zuru a dai yanka a dai zubar da jini ko jama'a kafu zuru ba ragon laye bane yawa mutum mutane su abin da suke haka duk wanda yake da kudi ya san bai sai rago bane ma zai je shi na fata mun gane wannan Allah ya shirye da mu sannan a rago daya jama'a ya ishi mutanen kowane gida aka ce mutanen kowane gida ana nufin daga mai gidan da mutanen gidan matan aure da ƴaƴa da almajirai masu ɗebo ruwa da masu haya a gidan dan aka ce mutan gidanka akwai tarifi urfi ko kuma tarifi lugawi tarifi lugawi mutanen gidanka shine kai kanka da ƴaƴanka da jikokinka mata ma ba a saka su a cikin wannan tarif lugawi kai kanka da ƴaƴanka da jikokin ƴaƴanka maza zuriyarka sune ahalinka a lugha amma urf al'ada ta zo ta canza wannan tunanin shi ake aiki da shi aka ce mutan gidanka shine duk wanda yake cin abinci a karkashinka sawun danka ne ko matarka ko agola ne ko dan ruko ne ko dan tsuntuwa ko yaron da ke matanka cefa ne ko yaron kasuwa ko wanda ya zo daga wani gari ya zauna a gidanka da sunan yana koyon sana'a ko aikin gwamnati ko yana karatun boko ko mai mace yake inda kana ciye da shi to yana cikin mutanen gidanka in ka tashi fudda kai har da shi zakai ka tashi kayan sallah har da shi zakai duk abin da zakai ai yana da nashi a gidanku yana da kwanan shi ko to haka za a lissafa da shi a cikin mutanen gidan da haka rago daya ya ishi mutanen gida shine akal idan mutanen gida sun fi mutum sun fi karfin rago daya babu nafisi yanka biyu abu nafisi yanka goma abu nafisi yanka 20 duk abin da ya samu sannan ya halasta mutane 7 su haɗu su yanka raƙumi ko sa da sunan layya wannan ya halasta saboda aikace al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi akan haka cewa mutane 7 sukan haɗu zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai al-Imam Muslim kai ko sukan haɗu akan saniya ko akan ainihin wato rago akan raƙumi sai kuma bayani dangane da sharɗan watan dabban da ake yin layya da ita akwai sharɗa kaman guda 6 da malamai suka lissafa a takaice daga cikin sharɗa akwai na farko a sharɗan ita layyan ya zama dai wato da dabba ce wata ke ɗaya daga cikin waɗannan dabbobin ni'ima guda 8 da Allah ya kira su da suna samaniyat azwajin min ad-da'ni ko su dan ya ce liyad kurismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, daka ba a yi da kaza, ba a yi da doki, ba a yi da wasu dabbobi waɗanda ba waɗannan ba, misali kace zaka yi da talatalo ko da abin nan, sannan ka ta zama dabba ta zama tana da duk wani aibi mabayyani kaman tsufa wanda take ta riga ta zama guzuma ko yarinta in bata kai shekara ɗaya ba ga rago, ko bata kai shekara biyu ba ko gasa, shekara hudu ga raƙumi, kowanne dai gwargwadon girma, sa'annan banda mai ainihin ɗingishi ko mai rashin lafiya ko makamace shi, kai zama ta da wani aibi mabayyani. Sai kuma sharadi na biyu shine ainihin wato dangane da a ta zama cewa dabbar tana da ta kai shekarun da mun faɗa ko shekaru ko, ya zama kuma ba ta da wani alaka da haƙƙin wani, shine ba ta sata bace, ba ta kwace bace, ba ta marayu bace da aka baka ajiya ka dauki. Sannan sharadi na gaba kuma ya zama an yanka ta a lokacin da aka ce, shine daga sakkowa idi ranan sallah har zuwa washegarin hawan daushe faduwar rana. Allah sa an gane wannan hausan, dan galibin wannan muna gama bikin sallah ne ran hawan daushe, to sallar layya a cikin bikin ta adilan sai har da washegarin hawan daushe, ranan sallah, washegarin sallah, yawan sallah na daya, yawan sallah na biyu, washegarin yawan sallah na biyu, kaka sai a ce ya zama yawan sallah na uku kenan ko har da ranan, zaka yankawa ko da yaushe tun daga wannan sauka idin har zuwa faduwar rana na wannan rana ta hudu, ranar 13 ga wata, kuma ana yankawa har da dare, ana yankawa da la'asar, dan zaka ga a kasan sai a ce wallahi sai ka yanka sai gobe, a wanda yanka da wuri falala akan wanda yanka daga baya saboda kokarin gaggawan aikata ayyukan alkhairi. Sannan daga cikin sharadin kada a taryatar da dabbar ga wani abu na siyarwa, ba a sai da namanta, ba a sai da ita tana raye ita kanta, sai dai ga wanda misali ya ga wata dabba da tafi waccan yana so ya canza, zaka iya siyarwa ka canza, ma'ana aka ayyana cewa wannan dabban da yake to kar a siyar, kada a yi kyauta da ita, sai dai in zaka yi kyauta da ita kai ka canza wata, ma'ana kar a shiga ita a wani abu da ya saba wa layya, idan an yanka kada a siyar da wani abu ko da kofato ne, ko da a ce za a baiwa mai fida fatar da sunan an biya shi ladan shi, duk wannan ya haramta. Inda malamai suke sabani kawai game da idan mutum ya ga ragon layya sai ya mutu kafin ranar layya, shin wannan ragon layya ya shiga cikin kayan gado ko ko za a yanka mai ranar 10 ga wata? Akwai wannan sabanin shi ma a cikin karatu. Magana mafi kusa da gaskiya shine za a yanka mai, domin duk mutum kiyasi akan cewa idan mutum ya je aikin haji irin haka sai ya mutu kafin rana, bayan ya riga ya kora dabba hadaya ta riga ta shiga harami ko babu dai da ba za a fito ita ba sai an yanka ta, domin shi ya gama aikin haji shi iya nan inda ya mutu, ran kiyama za ta tashi shi yana labbaika allahumma labbaika, to da haka daga cikin gama aikin haji shine ya yanka dabbar ko wani yanka mishi dabbar da ya shiga da ita ko, to dama kuma layya kwaikwayon hadaya ne ta aikin haji. Daka idan mutum yanzu daga yau waɗannan zuwa ranar sallah ba a ce Allah shi kyauta, mutum da bai ajali ba ruwan shi da Allah shi kyauta ko, dan wani a cikin mu nan ko wani musulmi kawai sai bayan ya ajara gunshi kawai sai ya fadi ya mutu karar kwana, shikenan wannan ragon bai cikin kayan gado, kar wani magaji ya ce to a hada da shi a lissafa, a za a yanka mai ranar sallah. Ina fata mun fahimci wannan, to ya daga gaskiya abin da suke faɗa cewa kar a shariyar da ainihin wato wannan dabba ta layya, wannan dangane da sharadin layya kenan, ba sharadin dabban layya kenan. Sai kuma bayani jama'a dangane da yaya ake yi wajen yankan. Na'am. Shekara ne, eh, mafi karancin dabban layya shi ne rago ya kai shekara guda. Akwai hadisi da yace ana iya yi da ƴan ƙasa da shekara ɗaya, amma hadisi ne shafi bai inganta ba, sai dai kai Imam Muslim ya ruwaito shi, amma hadisi ne shafi bai inganta ba, wannan shine sahihiyar magana insha Allah. Na'am. Shine sai ki ma'ana sai dangane da abin da ya kamata a yi wajen yankawa. Farko dai ana so ko dai mutum ya yanka da kanshi ko kuma in ba zai iya ba wakilta wani ya yanka mishi, idan mata ne ba shari'a bane ake ta dafa kwankwasan mai yanka yadda ake yi da wannan ma maguzanci ne, ba ta iya yankawa tana da kama da maza ta yanka, ba ta iya ba a samu ko liman ko ladan ko kowaye ma wanda zai iya yanka mata yanka mata, kuma kai da ka yanka ba aikin kuɗi bane, kaka ce sai an yi kuma ka da wuya, yawa liman yaji wannan sannan akan ambaci bismillah Allahu akbar ayanka da su da niyyar cewa wannan kusanci ake nema zuwa ga Allah madaukakin sarki sannan kuma bayan an yanka malamai sun ce ya halasta a ci ya halasta a yi sadaka ya halasta a yi kyauta ana so mutum ya ci da wani bangare daga cikin naman ya zama shine farkon abin da zai fara ci idan zai iya juriya yunwa har a sako sallar idi shi sai yake daga cikin sunna sallar idi ta layya a dinga yin ta da wuri saboda mutane su dawo su gaba da hidimar su ta yanke-yanke da ainihin wato rabe-raben nama ba dole bane sai hanta duk bangaren da kaga yayi maka a jikin ragon za a iya a gyara maka shi nan take ka ci wanda ya ga ba zai iya jure yunwa ba har sai lokacin babu laifi ya ci abinci kafin ya fita sannan saboda hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ranar sallah karama yakan ci abinci kafin ya tafi idi ranar babbar sallah kuma baya ci sai ya dawo wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi da Ibn Majah da al-Imam Ahmad da Ibn Hibban hadisi ne ingantacce Malam Albani ya inganta shi a cikin Mishkatul Masabih sannan kamar da muka ce ya fi falala mutum ya yanka da kanshi idan bai samu yankawa da kanshi ba yana iya bayarwa a yanka mishi yana daga cikin kuma abin da yake mustahabi ya ila yau shine raba naman gida uku wani bangare a yi sadaka wani bangare a ci a gida wani bangare kuma a ainihin wato bayar kyauta kyauta shine a baiwa mutanen da suke makusanta ƴan uwa dangi makwabta da makamantansu shi kuma sadaka shine a baiwa miskine wanda ba su da shi ba wai da mutane suke a dinga musayar nama ba a aika yaro ya kai nama wannan gida a cikin wannan faranti kuma sai kai ma ki yanko sai a ce to su ma a kai musu wannan ya zama biki kenan ya kamata duk wanda ya laika ka bashi naman ka duk wanda ya laika ka bashi nama nemi talaka wanda bai ba kuma talakan za a bashi a soya tukuna jama'a dan me ba dan jama'a ko mutane nama haka dan gitsin a cikin faranti ka bashi wahala a soya sai a kula a leda sai a fito sai a duba su waye talakawa eh masu zaman santoci din nan da waɗanda suke ba su da mata sai a ba kowa kuli daya shi ma ya maida yawo shi ya zama dai ba kanki kawai ke ji ba wannan kaga ka ba su sadaka kenan tunda matalauta ne sauran ƴan uwa kuma waɗanda ba su yi ba su ma a kulla a kai musu ina fata mun fahimci wannan ya kamata mu kula da wannan mutanen sakwata suna da wannan alherin shine za ka ga an fito da wani ma sai fito da rago gaba ɗayan shi ya gasa shi ya haje a kofar gida mutanen sakwata kebbi zamfara duk wanda zai wuce yanka shi amma mu nan sai da ka ji kanshi ka zama kaman ka raba kwafta wallahi dai ka ji kanshi eh a cikin gida ma ake yankawa kar ma a san sun yanka jama'a mutanen zaria ku rage ruwa ana mana shari da ruwa gaskiya a dinga sadaka da kyauta da alheri ba shi da kyau haka in ka je ka tsina ga mutane suna da alheri in ka je Kano ka ga haka in ka je Sokoto in ka zo Zaria kuma alhamdulillah sai dai karatu Allah ya sa mu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am
no.